This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a 5 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa ma Prime Minister Netanyahu cewa ci gaba da tallafawa Isra'ila yakin da Hamas zai buƙaci samar da sabbin matakan kare fararen hula da ma'aikatan jinƙai. Ƙasar Finland ta rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tsaro na tsawon shekaru 10 da Ukraine. Ana daɗa samun damuwa tsakanin ƙasashen yamma kan yiwuwar cewa Rasha tana ƙarfafa makaman kariyarta da tallafi daga China, Koriya ta Arewa da Iran.
To, kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za a ji wani rahoto na musamman kan sharuɗan da Amurka ta gindaya ma Isra'ila game da halin da ake ciki a Gaza. Za kuma a ji dalilin da yasa ya kamata a yi taka tsantsan wurin bayani a duk lokacin da 'yan bindiga suka sace mutane.
'Yan ta'adda ai idan suka yi wannan kidnapping din, dukkan su suma suna sauraron radio mai ake, suna jin labari kamar yadda kowa ma ke, saboda su san wani irin tasiri abin da suka yi.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa, inda yau shirin zai dubi kace na can da ake yi kan basukan da gwamnatin jihar Kaduna Najeriya da ta gabata ta ciyo, da kuma rikicin cikin gida da ya dabaibaye jama'iyyar Labour a Najeriya. Sannan za a ji darussan azumi albarkacin watan azumi na Ramadan. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa ma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Alhamis cewa idan har Isra'ila za ta ci gaba da samun tallafin Amurka a yakinta da Hamas, za ta buƙaci ta bijiro da sabbin matakai don baiwa fararen hula da ma'aikatan jinƙai da ke ƙoƙarin kai musu abinci kariya. 'Yan kwanaki bayan da dakarun Isra'ila suka yi lugudan hare-haren saman da suka yi sanadiyar kisan ma'aikatan jinƙai 7, fadar White House ta ce Biden ya jaddada wa shugaban na Isra'ila ta wayar tarho cewa ba ma goyon bayan harin da aka kai wa ma'aikatan jinƙai, sannan ba za mu amince da ci gaba da wannan yanayi na halin na buƙatar jinƙai da ake ciki ba. Ya kuma nuna cewa Biden ya buƙaci ɗaukan sabbin matakai don kare fararen hula da kuma buƙatar dakatar da buɗe wuta ba tare da ɓata lokaci ba a rikicin da aka kwashe aƙalla watanni 6 ana gwabzawa. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Alhamis cewa wani harin jirgi mara matuƙi da Rasha ta kai cikin dare ya kashe aƙalla mutum 4, sannan wasu 12 sun jikkata a birnin Kharkiv da ke gabashin ƙasar. Magajin garin Kharkiv Igor Terekhov ya ce jirage mara matuƙan sun afka wasu gidaje inda mutane ke zama. Harin ya yi sanadiyar katsewa mutane 350 wanda suke zama a yankin wutar lantarki. Ya kuma buƙaci dukkanin jakadun su baiwa ƙawayen Ukraine baki domin samar wa Ukraine na'urorin kariya masu inganci. A ranar Laraba, Ukraine da Finland sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tsaro na shekaru 10. Yarjejeniyar ta sa Finland ta zama mamban NATO na 8 da ta shiga yarjejeniyar tsaro don na dogon zango don baiwa Ukraine kariya daga hare-haren Rasha cikin wannan shekarar. A wani bangaren kuma, Sakataren Harkokin Wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Alhamis cewa akwai buƙatar baiwa Ukraine ƙarin tallafi cikin gaggawa, biyo bayan ganawar da ya yi da ministocin harkokin wajen ƙasashen NATO a sa'ar da ake daɗa samun damuwa kan yiwuwar cewa Rasha tana ƙarfafa makaman kariyarta da tallafi daga China, Koriya ta Arewa da Iran. Daga bayanan da na samu yau, kowace ƙasa har da Amurka za ta ƙara azama, sannan akwai bukatar ƙara ƙaimi wajen nemo yadda za a samar wa Ukraine kayayyakin da take ci gaba da buƙatar su, abinda Blinken ya faɗa wa manema labarai kenan bayan kammala ganawar da ya da ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙawancen NATO a shalkwatar ƙungiyar da ke Brussels. Yayin da mambobin NATO a raddin kansu suke baiwa Ukraine tallafin makamai, kungiyar a matsayin tsintsiya daya ta maida hankali akan samar mata da tallafin makamai da ba sa mummunar kisa domin kaucewa ta'azzarar tashin hankali da Rasha akan gudunmawar su kai tsaye. Ya zuwa yanzu sama da kasashe 30 sun kulla ko suna kokarin kulla alaka tsakanin su da Ukraine. Mu kan mu Amurka muna kokarin kulla ta mu alakar da ita, ya shaida. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoto na farko na musamman. Kamar yadda aka ji, Amurka ta yi kashedi ma Isra'ila game da makomar abotarsu muddin ba ta canza salo ba a Gaza. Shugaban Amurka Joe Biden ya gaya ma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Alhamis cewa goyon bayan Isra'ila da Amurka ke yi zai fa dogara ne kan sharaɗin cewa Isra'ila ta ɗau matakan kare Falasɗinawa farar hula da ma'aikatan jinƙai a Gaza. 'Yan kwanaki bayan da wani harin jirgin saman Isra'ila ya yi sanadin mutuwar wasu ma'aikatan jinƙai na ƙasa da ƙasa su 7, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce Biden ya jaddada ma shugaban na Isra'ila cewa hari kan ma'aikatan jinƙai da kuma halin da illahirin yanayin jinƙai ke ciki a yankin ba abun yadda ba ne. Mai baiwa Amurka shawara kan harkokin tsaro na ƙasa John Kirby ya ce,
the need for Israel to announce and to implement a series of specific, concrete and measurable steps.
Ya ce shugaban kasa ya yi bayani dalla-dalla kan bukatar Isra'ila ta yi shelar shirin daukawa tare da kuma aiwatar da wasu jerin takamammun kwararren matakai da za kuma iya tantancewa na magance illar da ake ma farar hula da matsalolin jinƙai da kuma kare lafiyar ma'aikatan jinƙan. Ya bayyana ƙarara cewa manufofin Amurka game da Gaza zafi su ta'allaka ne kan abinda muka fahimta game da abinda Isra'ila ta gaggauta yi kan waɗannan matakan. A Brussels ma, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gaya ma manema labarai cewa manufofin Amurka kan Gaza sun ta'allaka kan abinda ya kira gaggauta ɗaukar mataki daga ɓangaren Isra'ila don kyautata yanayin samar da tallafi da ilahirin yanayin jinƙai a wurin da kuma kare lafiyar ma'aikatan jinƙai da na waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Blinken ya ci gaba da cewa,
we don't see the changes that we need to see.
Ya ce duba, abinda zan iya faɗi kawai yanzu shi ne, muddin ba mu ga irin sauyin da muke buƙatar gani ba, za fi a ga sauyi a manufofinmu. Duk da muhimman matakan da Isra'ila ta ɗauka na barin a shigo da kayan agaji cikin Gaza, abubuwan da ake gani a ƙasa sun yi matuƙar rashin gamsarwa kuma ba za a lamunta da hakan ba. Ya ƙara da cewa mummunan harin nan da aka kai kan ma'aikatan agaji na World Central Kitchen a wannan makon shine na farko, dole fa ya zama na ƙarshe. Nan take dai Isra'ila bata fito fili ta ce komai kan waɗannan buƙatu na Amurka ba. Wannan kenan. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaba Biden ya yi farin ciki da cikar ƙawancen NATO shekaru 75 a jiya Alhamis, yayin da ƙungiyar ƙawancen tsaron ta marabci sabuwar mambanta Sweden, wacce wannan ne karon farko da ta halarci wani babban taron ƙungiyar. Sannan yayin da Ukraine take fatar za a amince da muradinta na shiga ƙawancen a taron ƙungiyar mai zuwa da za a yi a Washington. Cikin wata sanarwa, Biden ya marabci sabbin mambobin ƙungiyar Finland da Sweden, yana mai cewa wajibi ne mu kare wannan nasarar kana mu ɗora a kai. Biden ya ce wannan ita ce ƙawancen tsaro mafi girma da aka taɓa samu a duniya. To sai dai ba haka kawai ya tabbata ba, kazalika bai kasance abin da za a kauce masa ba. Somalia ta ce ta yi wa jakadan kasar Habasha umarnin ya fice daga Mogadishu. Kana ta ba da umarnin rufe ofishoshin jakadancin kasar biyu wanda suke yankuna masu zaman kansu a yankin Portland da yankin Somalia da ya balle daga kasar sakamakon wani rikici da ya shafi tashar jirgin ruwa. Tsoma bakin gwamnatin Ethiopia a cikin al'amuran cikin gidan kasar Somalia ya saba yancin Somalia a matsayinta na kasa mai cin gashin kanta, abinda ofishin Prime Minister Somalia ya faɗa kenan cikin wata sanarwar da ya fitar jiya Alhamis. Wannan matakin ya biyo bayan wani taron da manyan kusoshin gwamnati ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Hamza Bar wanda aka yi a Mogadishu.
To a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da kawo maku wata hira kan matsalolin tsaro a Najeriya da kuma hanyoyin da ka taimaka, abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta tambayi Wing Commander Musa Isa Salmanu Murabus kan tasirin da bayanan koko bayyana wasu bayanai kan yi wajen nasara ko rashin nasara a yaƙi da ta'addanci da sauran matsalolin tsaro. Sai ya ce,
ba shakka ba kowane bayanin tsaro ya kamata a fito da shi ga bayanan jama'a da sauransu, amma kuma su jama'a suna da alhakin kullun a sanar da su irin matakan da ake ɗauka na tabbatar da tsaransu, da kuma idan abu ya faru irin wannan babba hakanan na basu, saboda a basu tabbacin cewa ana gwamnati na aikin tabbatar da wannan abun bai ƙara faruwa ba. Na farko an solve din wannan, kaman ba da misali kaman wurin sace yaran nan, dole a fito da rahotannin da za su nuna cewa, ko kuma bayanan da za su nuna menene gwamnati ke yi domin kwato su, domin kuma wannan. Sannan kuma dole a nuna mu jama'a cewa matakan da gwamnati ke yi na tabbatar da cewa wannan abun bai ƙara faruwa ba a yanzu da kuma nan gaba. So dole ne a samu matsaya, ko kuma a samu deliberate balancing, wato ai
daidaito a daidaita al'amura.
Yawa a daidaita al'amura tsakanin abin da za a ce bayanan da za a boye na sirri da kuma bayanan da za a fitar da su ga jama'a, saboda san mene. Karfa ki manta wa'yan 280 da ɗan kai ƴaƴan jama'a ne, ƴaƴan mutane ne, iyayen su nan suna cikin al'umma ne, yawa cikin wani yanayi na ɗinmituwa da sauransu. Sannan kuma a zo a ce ba za a gaya masu komai ba, ai bai kamata a ce haka ba. Sannan kuma ba ma su kaɗai ba, ai a Najeriya kusan kullun abubuwa na faruwa. Dole mutane, idan ba a gwamnati ba ta faɗi da abin da ke faruwa ba da sauransu, dole za a yanzu muna abin da ake cema information age ne, in ba su ji ba a wannan, wasu za su zo su ruruta a social media ko kuma yanar gizo-gizo da sauransu. So gwamnati na da alhakin fito da bayanai wa'anda ba irin na sirri ba ne, wa'anda za su yi truncating ɗin effort ɗin da ake yi. Saboda haka mutane na da alhakin a shaida musu me ke faruwa, me gwamnati ke yi, me yana irin tanadi ko kuma wani irin shiri ne gwamnati ke ta tabbatar da cewa wannan abun bai ƙara faruwa. Shi ta'addanci gaba ɗaya, wato jinin da yake aiki da shi ko kuma iskan da yake shaƙa shi ne information. Wato shi ta'addanci al'amari ne na tsorata jama'a, jama'an gari. Gwamnati ita an yi ta ne domin ta ba ma mutane tabbas ta kula da jama'a da sauransu. Shi kuma ɗan ta'adda, shi kuma aikin shi shine tsorata jama'a, ya nuna masu cewa gwamnati ba za ta iya tsare shi ba. Saboda haka gwagwarmaya ne tsakanin gwamnati da kuma su ƴan ta'adda, amma wanda ake ma gwagwarmaya na akan shi shine shi
al'umma,
wato al'umma. Ita gwamnati shi ɗan ta'adda, ai idan suka yi wannan kidnapping ɗin, sukan je su ma suna sauraron rediyo ne ake yi, suna jin labarai kamar yadda kowa ma ke ji, saboda su san wani irin tasiri abin da suka yi yake. Saboda haka dole gwamnati ya zama cewa ita nata bayanan da take badawa shine nake, kamar yadda na faɗi da zan, shine na tabbacin cewa wannan abin da ya faru ba zai ƙara faruwa ba, kuma muna tabbatar da cewa, ko kuma gwamnati na tabbatar da cewa ba za ta yi abin da ya kamata kuma a yi zama cin a zahirance kenan ana haka dan
ba kawai a baki ba
cin ma synchronization ba kawai a baki ba kawai a fito ana taba batu ba kowa ya je ya saki press statement
manuniya
to a gaida Isalau Ikara kafin mu zo gare ka wato an saurari bayanin Wing Commander Musa Isa game da sha'anin tsaro a Najeriya yanzu kuma ga manuniya Musa Isa mun dawo gare ka
dan mukami yana magana akwai hadari amma a yanzu kuma mutum yake magana mukami a Najeriya da tukan gurin sun kaudin 50 ko su ko murabusai murabusai irina da shigo layin na Musa Maraba da zuwa
tsohon gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Sallami da kenan ke nuna wa da duniya cewa zirga zirgar ziyarce-ziyarcen da tsohon gwamnatin jihar Kaduna ɗan Rufa'i ke yi ta ƙara tabbatar da cewa wasu na da daraja ne kawai idan suna rike da mukami ko da ke kuma game da rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan gwamnatin jihar Kaduna maganar makalkalewa magudun gino ma dudun bashi ce take kara daukar dimi
akwai company sun so sa minister take ce suna so biyasu naira biliyan 40 ne shi musu nanaka biliyan 40
jihar Kaduna mun gano cewar a watan January da February ta samu 17.5 billion naira kagan ka hada wajen 35 billion naira aka samu sun ka gani shi kan figures din da yake bada hayanzu sun kasa zama su daidaita alƙalma din
ita ma dai jam'iyyar Labour da ta fara ci da wutar rikicin cikin gida akan zaben zakulo sabbin shugabanni ta nuno ta alama ne cewa ta yi tsayuwa irin ta gwami
sun so su ma su zo su yi takara ne sun dauka kawai Peter Obi zai bada sunayen su ne a zo a saka su a ciki kuma su tura waɗanda suke ciki waɗanda suka wahala jam'iyyan ya aika ga bai dace ba
waɗannan fa so mun taumaka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da bayanai da dumudumi shiri na 164 cikin jerin shirin manuniyan da kan zo muku duk makon duniya amma kuma na karshe cikin wannan wata na azumi mai yuwa kuma azumin amma na zama babu mukami yasa tsohon gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasu Ahmed Rufa'i ya fara yawon zaurucin da suke gani a matsayin tsegumi tsohon gwamnatin jihar Jigawa Alassar Lami da ya ce yanzu ne ɗan Rufa'in zai gane idan da gaske ne a ƙasar akwai masu kallon shi a matsayin wani jarumi.
Wato bana son magana kan Rufa'i. Ne magana akan sa shekara kamar 10 lokacin da yake senator ko minister kuma ke tace shi bai a bashi misa kan wani ba shi ba sai sabon ba sai sa. Yazo zama gwamna. Dama can ai mukamin ne yake magana ba kai Rufa'i ba. A yanzu Malam Rufa'i yake magana mutum ona yake fasan kamar ni. Me lokacin yake gwamna ko ni sa kasan nan akwai ni sa wurin sa. Dama ai mukamin ne yake yawo a kansa. A yanzu kamin ya soka. Yanzu akwai gwamna Kaduna. Shi ne shugaban sa. Wai da koi gwamnati gawa ko ina so wa so shine shugaban saboda haka alhamdulillah yanzu yazo layin na ordinary person local irin mu je zuwa
amma abin mamakin shine ya je wurin Abdul Ninki wanda senator ne kuma dan PDP sai ake garin kamar watakila yana san sanaku ne
shine kai na yi misa ne ai na san shi dai ashe na wasan ne ko da shi da riba da suwa to asan yana wasan manyan kan wasan da zai ga kake da zai ko bayan nan zai wasan ne ba saboda haka da kaje idan mukami yana magana to akwai hadari amma a yanzu kuma mutum yake magana mukami ba Najeriya da kusan gurin sun kaudin 50 ko su ko murabusai murabusai irina da shigo layin na musa maraba da zuwa
game da rudani rikicin rungumo bashi a jihar Kaduna kuwa gwamna Obasanin da ya taba hannu wajen ciyo bashin lokacin yana masarjan tare Najeriya ne nuna da cewa a gaskiyar magana tsohon gwamna Nasu Ahmed Rufa'i ya riga ya haƙa mushi rami
an yanke mana 7.5 billion aka cire mu Kaduna saboda bashin da ake dumu saboda haka ba za mu yi don albashi ba sai mun ci bashi kuma wannan kudi da aka cire mana na je gaban shugaban kasa nayi kuka ya ce mu wannan bashi na miliyan 556 na dala bashi ne na walba amma zai ga abin da zai yi dan taimaka mana saboda haka kudin da ya zo mana 3.6 billion albashin mu a jihar Kaduna is 5.2 billion sai mun samu billion biyu za mu cika mu biya albashi na dai kenan na biyu na tambaya wannan kudin da aka yanke mana wannan watan ne kadai aka ce a'a za a yi shekara 6 na ji kudin nan da lokacin aka ji bashi na dala na 460 yau official na dala is 1300 waɗansu ma sun je suna zagi na cewa an fara aiki a Kaduna na kasa ƙarisawa. To in zan ƙarisa sai na biya ₦115 billion ba mu da su, ba mu da maganin su. Saboda haka abinda ke gaba na albashi ne. Akwai kamfani sun sami ni CCECC suka ce suna so biya su naira ₦40 billion. Nace musu na naka ₦40 billion. ₦40 billion ta zo hannuna zan shiga ƙauyuka ne.
Sai dai kuma tsohon mataimakin mai ba da shawara a karkokin shari'a jam'iyyar APC da ke mulki a jihar Kaduna, barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce idan dai maganar kokawa kan ciwo bashi ne, to gwamna Obasani fa bashi da wani hurumi.
Malam Obasani gwamnan jihar Kaduna an bashi cikakken handling overnight a bayyana komai da abin da aka yi da shi, da wanda shi kanshi ma taimaka aka kori su Shehu Sani da Sulah Hunkuyi ka kawo su don su je su taimaka a bada bashin nan. Ya sani kuma abin da ya bani mamaki shine wata uku na farko ya kamata yi wannan magana. Ya akai sai yanzu yake wannan magana?
Shi sai yanzu ya ga girman abin da ake cirewa.
Abin da ake magana akai shine an baka bashin nan, ai kana ganin girman bashin. Duk bashin da aka bar mu jihar Kano ta kai bashin da aka bar mu Najeriya ne. Tunubu ya taba complain akan bashi? Misali idan ka kawo kididdigan bashin nan da abin da ke shigowa tun lokacin da aka cire subsidy din, aka cire tallafin man fetur, ai kudi ne ya karu mu jihohi. Jihar Kaduna mun gano cewa a kididdiga a watan January da February ta samu 17.5 billion naira. Kagan ka hada wajen 35 billion naira aka samu. So in ka gani shi kanshi figures din da yake bada har yanzu sun kasa zama su daidaita alƙalama din. Sannan ka zo ka ce albashin jihar Kaduna ₦5.2 billion. Ta ina ta kai zan ₦1 billion. Ka dauki ma'aikata ba a mutu ba, ba a retire ba.
Ti sai ku yarda da alƙalaman da ya bayar
wani. Alƙalaman suna karo da juna. Kai gwamna ne ba neman tausayawan jama'a ne kake so kai ba.
Eh amma yana so mutane
ku kai ma
halin da ake ciki.
Ka fito ka zauna ne ka natsu a waje daya. Ka zagaye kanka da mutane masu ilimi, masu hankali, wanda suka san abin da ake yi. A zauna ai aiki a fuskanci jihar kamar yanda Tinubu ya zauna ya fuskanci kasan baki ɗaya. Bai taba zama na minti ɗaya yana korafi akan an bar mai bashi ba, kuma akwai bashin nan dimirgi an bar mashi.
Ashe dai da gaske ne akwai barazanar bugun bazar da bazar wasu jigajigan jami'ar adawa ta Leban da aka ce wasu ma sun riga sun fara zaman jimami. Wannan tabbatar da tagagin tangarda da tada targaɗan tuturniya kuma ya fito ne daga bakin babban magatakardan jam'iyyar Leban a Najeriya Alhaji Umar Faruk Ibrahim mai raƙumi.
Ba wani matsala da muke da shi da shi Peter Obi, amma ba shakka a waɗanda suke tare da shi, waɗanda ake ce ma obedient, sun ba da gudunmuwansu, amma kuma yawancinsu da dama ba 'yan jam'iyyar Labour Party ba ne. Jam'iyyar Labour Party bayan rasuwan chairman na jam'iyya ɗin an samu canjin shugabanci, inda ainihin shi Barrister Julius Abule ya zama shi ne chairman na jam'iyya, ni kuma Umar Faruk Ibrahim mai raƙumi na zama national secretary. To lokaci ya karato da zamu tabbatar da cewa mun yi convention don mun cike lokacin, to mun ba INEC notice wadatacce, mun kuma zauna mun tantauna da ainihin shi mai girma Peter Obi, mun tantauna da ainihin zababben gwamnan, mun tantauna da ainihin sanatocinmu da 'yan majalisunmu waɗanda muke da su. Mun yi convention kuma maganan cewa Peter Obi wai za su bari da shi da obedient, wannan duk yawanci ana aran bakinsa ne, ana ci mashi albasa. Ba shakka ya ce a zo a duba a yi abin da ake ce ma wai wider consultation kafin a zo a yi convention. To mun yi convention kuma da yardan ainihin shi Peter Obi, diddai da yawancin waɗanda suke goyon bayan shi ba su ji daɗin abin ba. Abin da ya sa kuma sun so su ma su zo su yi takara ne. Sun ɗauka kawai Peter Obi zai ba da sunayensu ne a zo a saka su a ciki, kuma su tura waɗanda suke ciki, waɗanda suka wahala a jam'iyyan. To wala ɗaya wani ya shigo kauye dan ya biyo Peter Obi, ya ce za a zo ya ture mu zama 'yan kallo a harkan jam'iyya. Ai kaga bai dace ba.
Tutun zamu yabar jama'a kuke na cikin shirin manuniya na wannan mako. Sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar marafin iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya, ba kuma maganar wani babba ko ƙarami. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1148 ne su ma su yi sallamar sakin madafin ikon, da daga nan ne su ma za su saje cikin masu zaman zulumi. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku, musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daban-daban tun da dai mu ba wanda ya kakaba mana takunkumi. Ni Isa Lodi Kara da kan shirye an gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu cikin sabon shirin na Manuniya.
To a gaida Isa da tawagarsa, yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan azumi albarkacin watan azumin Ramadan.
A'udhu billahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko sunana Imam Sa'idu Dalhatu Bawa, babban limam masallacin Juma'a na rukunin gidajen ma'aikatan ruwa dake nan titin Murtala Muhammad a cikin garin Bauchi, jihar Bauchi, Nigeria. Alhamdulillah na tsayuwan wannan wata na Ramadana mai cike da alkhairai da falala. Kaɗan daga cikin falalan wannan wata na Ramadan, nasin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa wata ne wadda Allah ta'ala yana yanta bayi kowane dare da yini daga ainihin azaba zuwa ga samun gidan tsira. Kuma har ila yau daga cikin falalan wannan watan, har ila yau na ɗaya daga cikin falala na wannan azumi, kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar cewa lisa'imi farhatani yafrahu huma, farhatun inda fidrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Mai azumi yana da wasu farin ciki guda biyu da Allah ya azurta shi da wannan farin cikin wanda zai yi su. Daya, lokacin da ya zo bude baki zai ji dadin cewa yayi wani abu da Allah ya yarda da shi ko yake neman yardan Allah da wannan abun. Babu mai azumin da zai zo shan ruwa ba za ka same cikin jin dadi da walwala, yana kuma jin kwanciyar hankali a ransa ba, na yayi wani abu da Allah yake so kuma yana fatan Allah ya yarda da shi. To sai kuma babban farin ciki da zai yi shine lokacin da zai gamu da Ubangiji, don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowane aikin dan Adam a hadisul Qudusi, Allah da kansa yake cewa dukkanin aikin dan Adam nashi ne, sai dai azumi ne kadai na dauka nawa cikin ayyuka duk gaba daya. To sai malamai suka ce kowane aiki Allah ya faɗi yawan ladan da zai baiwa mai yi amma banda azumi, sai Allah ya ce wannan nawa ne, ni zan yi sakayya wa mai yi don ni. Matukar ɗayanku zai bar abincinsa ya bar abin shansa ya bar iyalansa na tsawon awanni yin azumi din saboda ni, to ni ne kuma zan yi sakayya a kai. To wannan yana nuna daraja da falala na wannan azumi na watan Ramadan.
Da fatan an amfana. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a a taƙaice.
To Ibrahim a taƙaice ya faɗa wa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Alhamis cewa har idan Isra'ila za ta cigaba da samun tallafin Amurka a yakinta da Hamas, to za ta buƙaci ta samar da sabbin matakan da za su baiwa fararen hula da ma'aikatan jinƙai da ke ƙoƙarin kai musu abinci kariya. Kwanaki bayan da dakarun Isra'ila suka yi lugudin hare-hare ta sama da ya yi sanadiyar kisan ma'aikatan jinƙai 7, fadar White House ta ce Biden ya jaddada wa shugaban na Isra'ila ta wayar tarho cewa ba ma goyon bayan harin da aka kai wa ma'aikatan jinƙai, sannan ba za mu amince a ci gaba da wannan yanayi na buƙatan jinƙai da ake ciki ba. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Alhamis cewa wani harin jirgi mara matuƙi da Rasha ta kai cikin dare ya kashe akalla mutum 4, sannan wasu 12 sun jikkata a birnin Kharkiv da ke gabashin ƙasar. Magajin garin Kharkiv Igor Terehov ya ce jirage mara matuƙan sun afka wasu gidaje inda mutane ke zama. Harin ya yi sanadiyar katse wutan lantarki ga mutum 350 da ke zama a yankin. Ya kuma buƙaci dukkanin jakadu su baiwa ƙawayen Ukraine baki domin samarwa Ukraine na'urorin kariya masu inganci. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Alhamis cewa akwai buƙatar a baiwa Ukraine ƙarin tallafi cikin gaggawa. Biyo bayan ganawar da ya yi da ministocin harkokin wajen kasashen NATO a sa'ad da ake daɗa samun damuwa kan yiwuwar cewa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Bulawi, sai kuma injiniyanmu na yanzu Malam Zubair dan mutan Sudan, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima. Wassalam.